Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a dudiyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samu mu Alpha Radio dake birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya sun bayyana cewa suna buƙatar a kebe musu kasafin kuɗi na dalar Amurka miliyan 2,000 a kowace shekara don samun damar shawo kan matsalar tsaro da ƙasar ke fama da ita.
Suna buƙatar kuɗaɗe domin kayan ayyuka da ake nema, equipment, training da sauran abubuwa. So dole ne gwamnati ta ware wani kuɗi na musamman wa'anda za a ba wa wa'annan dakaru na sama da na ruwa da na ƙasa.
A birnin Kwanni kuma na Jamhuriyar Niger an kafa wani kwamiti na musamman wanda zai kula da koke-koken al'umma kan batun da ya shafi tsaro da kuma zaman lafiya.
Akwai kungiyoyi na mata, akwai kungiyoyi na matasa, akwai sarakunan gargajiya, akwai kuma dai su kansu wakilan jama'an tsaro, kenan akwai na matasa da sauransu.
Idan muka sake komawa Najeriya za a ji cewa mazauna garin Ilimbi da ke karamar hukumar Ganye a jihar Adamawa suna fama da rashin gudanar da ingantacciyar rayuwa.
Idan mun samu damuwa na muna dinga dauka mara lafiya da dire muna sauka da su zuwa asibiti kurum kowanne lokaci, shine yasa yanzu muna so gwamnati ya duba mana wahalan da mun muna ciki, muna dinga dauka mara lafiya da kanmu muna gangara da shi.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridan Ghana, amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa na kasa Faransa Emmanuel Macron yayin taron yaki da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a kasa Faransa. A hirarsa da sashen Hausa na muryar Amurka, babban jami'in yaɗa labarai na fadar gwamnatin Najeriya Garba Shehu, wanda yake cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari, ya bayyana cewa banda batun tattalin arziki, shugabannin sun kuma tattauna kan matsalar tsaro da ke ci gaba da barazana a Najeriya.
Wannan jama'a da suka yi gaskiya yana da muhimmanci sosai, saboda sun tattauna abin da yake damun 'yan Najeriya, maganar matsalar tsaro. Kuma shugaban Macron ya ce shi da yanzu a shirye yake duk abin da zai yi taimaki 'yan Najeriya, taimaki shugaba Buhari ya taimaki Najeriya, a shirye yake zai yi shi. Kuma musamman kafin ranar 25 ga watan nan ana sa ran za a yi taro na kasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Shugaban Macron ya ce yana son Najeriya kuma ta kira wannan taro na gaggawa saboda canji ko rashi da aka yi a Chadi aka yi sabon shugabanci. Ya ce yana sauraro ya ji me aka tattauna kasashen nan me suke bukata Faransa ta yi, a shirye yake shi da ciki a yi da su don maganin waɗannan matsala ta ta'addanci da ke fama da su a waɗannan yanki.
Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu a hirarsa da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta kan mayakan Hamas a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki 10 da suka shige. Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa cewa za a ci gaba da kai harin sai an cimma burin samar da kwanciyar hankali da kuma tsaron dukkan al'ummar Isra'ila. Netanyahu ya bayyana godiya sabili da goyon baya da shugaban Amurka ke bashi, sai dai ya ce Isra'ila za ta ci gaba da ƙoƙarin maido da zaman lafiya da tsaron al'ummarta. Izuwa jiya Laraba da yamma, adadin waɗanda aka kashe a Gaza sun kai 227 da suka hada da ƙananan yara 64 bisa ga cewar jami'an ayyukan jinya a wurin, yayin da hukumomin Isra'ila suka ce an kashe Isra'ilawa 12. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya shaida wa takwaransa na ƙasar Isra'ila jiya cewa yana so ya ga gagarumin rage kai hare-hare da zai kai ga tsagaita wuta. Sai dai fadar White House ta ki faɗin abin da zai faru idan Isra'ila ta ci gaba da kai hari a Gaza. Jiya Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka suka amince da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike kan harin da aka kai majalisar dokokin Amurka lokacin da gungun magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka yi kokarin hana 'yan majalisa tabbatar da cewa dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kada shi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke rinjaye ta samu goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican 35 da aka kada kuri'ar, wadda ta samu goyon bayan membobi 252 akasin 175 da basu goyi bayan kafawa hukumar binciken ba, kamar wadda ta gudanar da bincike kan harin ta'addanci da kungiyar Al-Qaeda ta kaiwa Amurka a shekara ta 2001. Sai dai babu tabbacin makomar kudirin a majalisar dattijai da ra'ayin siyasa ya bambanta, inda shugaban 'yan jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya faɗa jiya Laraba cewa baya goyon bayan kafa hukumar kwana ɗaya bayan da ya ce mai yiwuwa ne ya goyi baya. Zai zama tilas 'yan jam'iyyar Democrats su nemi kuri'un akalla 'yan jam'iyyar Republican 10 kafin a iya kafa hukumar. Bayan kusan watanni 4 da hawan karagar mulkin gwamnatin Biden, jami'an Amurka sun gaza samun ci gaba a yunkurin shawo kan kwararar bakin haure da ake fuskanta kan iyakar Amurka da Mexico, waɗanda adadinsu ya shige abin da aka fuskanta cikin shekaru da dama. Adadin bakin haure da hukumomin Amurka suke fuskanta ya fara yawa bara ya kuma ƙaru matuƙa a farkon shekara ta 2021. Alƙaluman hukumar kwastam da kare iyakokin Amurka na nuni da cewa yawan bakin haure da ke kwarara Amurka ya shige abin da aka taba gani cikin shekaru 20. Hukumar ta kuma kama bakin haure da ke kokarin shiga Amurka 178,622 a watan Afrilu. Daga cikin wannan adadin, mutane 111,714 an ta sake su ne su fice daga kasar ƙarƙashin shirin gaggawa na daƙile yaduwar corona da ya hana ba da dama ga galibin bakin haure da ke neman mafaka ko kuma samun waɗansu rukunin tallafi a Amurka.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda sojojin kasar suka bayyana cewa suna buƙatar a keɓe musu kasafin kuɗi na dalar Amurka miliyan 2,000 a kowace shekara don samun damar shawo kan matsalolin tsaro da kasar ke fama da su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Da yake ƙarin gaske akan wannan batu, daraktan sayan kayakin aiki na hadikwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal MA Yakubu, yace sojojin Najeriya na buƙatar kasafin kuɗi na kimanin dala biliyan 2 don magance ɗimbin ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu. Air Vice Marshal Yakubu yace babban dalilin da yasa ake buƙatar wannan kuɗi shine kamfanin da ke sarrafa kayakin yaƙi suna matsawa sai an biya su kuɗi gaba ɗaya kafin su kira duk wani kayan yaƙin da ake buƙata. Sannan a cikin wannan kuɗi kuma ana amfani da shi domin horas da dakarun da za su yi amfani da waɗannan kayakin yaƙi. Air Vice Marshal Yakubu, wanda ke magana yayin zaman sauraron ra'ayin jama'a da majalisar wakilan Najeriya ta kira don kafa asusun samar da kudaden tallafin tsaro a ƙasar, wanda zai amfani da shi bayan kuma ainihin kasafin kuɗi da ake warewa a sashen tsaron a kowane shekara. Tuni da masana tsaro irin su Air Commodore Baba Gama mai ritaya suka fara tsokaci kan wannan batu.
Idan ka duba yau a budget din Najeriya, abinda aka ba wa sojoji wato armed forces, na tabbatar muku da cewa wannan bai kai cikin cokali ba. Dalili kuwa suna buƙatan kuɗaɗe domin kayan ayyuka da ake nema, equipment, training da sauran abubuwa. So dole ne gwamnati ta ware wani kuɗi na musamman wa'anda za a ba wa wa'annan dakaru na sama da na ruwa da na ƙasa. Yau ko kaya za ka saya na yaƙi, ko jirgi za ka nema, ko train za ka kai, to ina tabbatar maka da cewa sai ka biya kuɗin nan cikakke kafin su yadda, saboda haka sai ka bada 100% payment. Don haka wannan kuɗi da suke buƙata wannan gaskiya ne kuma yana kan hanya. Kuma ina tabbatar maka da cewa idan aka ba su isasshen kuɗi, za samu kayayyakin aiki za a yi training. Abinda dai nake so a nan shine matukar gwamnati kuma ta bada wannan kudin to ta yi bibiya ta bi baya ta ga yadda aka kashe wannan kudi domin ai adalci ai gaskiya a tabbata cewa kudin da aka bayar an yi amfani da su a gurin da ya kamata. Amma a gaskiya yau rundunar sojojin sama da na ƙasa da na ruwa suna buƙatar kudade kuma abinda ake ware musu a cikin budget ina tabbatar muku bai kai su yi aikin da za su yi na waɗannan tunkaran ƴan ta'adda da sauransu ba. Saboda haka dole gwamnati ta duba ta ƙara musu kudade ta sama musu wasu kudi da za a kimanta yi wannan shine kawai zai kammu gaggaci kuma ina tabbatar muku idan aka yi haka to kwalliya za ta biya kudin sabulu insha Allah.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To daga Nigeria sai jamhuriyar Niger har yanzu dai a kan batun da ya shafi tsaro. Inda a birnin Kwanni aka kafa wani kwamiti na musamman da zai saurari koke-koken al'umma kan maganar tsaro da kuma zaman lafiya. Wata kungiya da ke kula da sha'anin tsaro da ake kira Contrapart ita ce ta kafa wannan kwamitin. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Wata kungiya ce mai suna Contrapart da ke kawo nata kokari domin kara samun zaman lafiya a jamhuriyar Niger ta shirya wani taro da ya shafi sarakunan gargajiya da kungiyoyi na mata, na matasa, na ma'aikata, na malluman addini a garin birnin Kwanni domin girka kwamitin da zai tallafa mata a cikin wannan aikin. Inda daga ƙarshe aka zabi mutane 5 daga cikin babban kwamiti da aka girka da kumshi mutane 15 domin jagorancin sauraron koke-koken jama'a don miƙashi ga kungiyar da mahukumomi na barikin na gargajiya. Malam Boy mai haware shine aka zaba a matsayin shugaban kwamitin na mutane 5. Na tambaye shi ko meye ne ya cusa shi domin karbar ragamar wannan kwamitin.
Abinda yasa ni samu kuzarin shiga cikin wannan kwamiti ha kuma ni zabi in zama president shine yau dai kowa san in matsalar tsaro da a cikin kwamitin ga tamu abubuwana anda tun muna shi wani waje har abin ya kawo kuma abin ya so makasa cewa to ni ga gani na kamata in kawo na gudunmuwa da kawata in kawo shine in shiga cikin wannan committee kuma Allah ya sa mutane suka amince suka sa ni president din wannan committee don ko ina so in kawo ta gudunmuwa ne saboda shi sha'ani na tsaro ba jami'an tsaro ina ga kula da tsaro ba kowane yana iya kawo ta shi gudunmuwa bisa ga fannin tsaro.
To yanzu gashi an riga an girka wannan committee a matsayin ku na wanda ke wakiltar jama'a al'umma shin menene kake ganin za ku jira ga jama'a ta ba ku goyon baya?
To abinda muke jira ga jama'a dai shine goyon baya, haɗin kai.
Daya daga cikin ma'aikatan kungiyar ta Contrapart da ya zo daga babban birnin Yamai domin halartar wannan taron ya yi mini ƙarin bayani game da yanda aka girka wannan kwamitin da ma ababen da ake jira ga wannan taron.
To sunana Lawali Adamu, ni dai ma'aikaci ne na Contrapart Yamai niki. Mun zo dai ne dan musaido bisa yanda dai abokan aikin mu nan ga na Contrapart Contrapart suke tafiyar da ayyuka. To yau Allah ya sa kenan mun zo za a kafa komiti wanda zai ba da rahoto za mu ce bisa abin da ya shafi harkar tsaro. To shine mutum 15 ne ya kamata a kafa. Kun ga dai kamar yadda aka gayyaci jama'a kenan wakilai ne suka zo na kungiyoyi daban-daban wanda aka gayyata. Kenan akwai kungiyoyi na mata, akwai kungiyoyi na matasa, akwai sarakunan gargajiya, akwai kuma dai su kansu wakilan jama'an tsaro. Kenan akwai na matasa da sauransu. Kenan a cikin su ne ya kamata a ce bancin an ba da bayani bisa aikin da su mutanen nan 15 za aka dauka. Kenan a cikin su a samu mutum 5 kuma wanda za su zama kamar dai jagora na su mutum 15 kin.
Wanda nauyi ne ya rataye akan su mutanen da aka wa wannan zabe daga 15 din da 5 din.
Su mutanen nan su 15 wanda dai aka dora ma wannan nauyi, menene aikin nasu a takaice? Dai sai mu ce aiki ne wanda za su yi na tattaunawa na ba da labari bisa haraka da ta shahi tsaro. Tunda dai kun san dai a cikin kasan mu yanzu tsaro yana da muhimmanci sosai.
Ita dai kungiyar ta Contrapart tana samun tallafi ne daga ECAP Sahel domin kawo nata kokari ta hanyar hulɗantawa da al'umma domin tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To za mu sake komawa Najeriya, inda mazauna garin Ilimbi da ke karamar hukumar Ganye a jihar Adamawa suka koka sakamakon rashin ingantacciyar rayuwa waɗanda ke fama da rashin ruwan sha da ilimi da ma asibiti, al'amarin da kuma ke kawo asarar rayuka da dama a wannan yanki. kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga Adamawa.
Limbi yanki ne wanda ke karamar hukumar Ganye. Al'umma mazauna wannan yankin sun koka saboda makakin rayuwa da suke ciki, domin kuwa sun shafe sama da shekara 300 suna zaune a wannan yankin. Duk da cewa dai yankin yana kan dutse, musamman abin da ya shafi kiwon lafiya, ilimi, hadama da ruwan sha, hanya, waɗannan abubuwa dai duk su ba su ma sanya yake ba. Sakamakon tsakanin su da ƙasa ya kai kilomita 55. Adamu Joel Limbi mazauni ne a wannan yankin, shine wanda ya tabbatar mana da cewar wannan hali akasari ma dai an haife shi ya samu ana fama da ita.
Annan ne aka haife ni gaskiya. Da farko abunna muna nan gari mun gina asibiti, mun nasi bai bamu komai ba. Kokari ha mun gina mun gama mun je mun siya kwano da kudin mu mun zo mun buga da kanmu. Gwamnati bai mana komai ba. Yanzu muna so gwamnati gaskiya ya duba mana tausiye, taimake mu da wani abu. Irin wahalolin da muna cikin wahaladin yayowa, ya duba mana kowanne lokaci kare ya manta da mu.
Daman idan an samu mara lafiya kafin ku gina wannan asibitin ya kuke yi?
Ku wannan lokaci idan mun samu damuwa na muna dinga dauka mara lafiya da dare, muna sauka da su zuwa asibiti gurum. Ku wannan lokaci shine yasa yanzu muna so gwamnati ya duba mana wahalan da mun muna cikin. Muna dinga dauka mara lafiya da kanmu, muna gangara da shi.
Ita dai Limbi ta kasance tana ɗaya daga cikin yankin da masarautar gurum fawo ke mulkanta. Alhaji Hamman Tukur Muhammad Salambe da ke zama hakimin gurum fawo shi ma ya tabbatar mana da cewa matsala ce gagaruma idan an samu mace tana kokarin haihuwa ya ake yi.
In mace ba za ta iya haihuwa sama nan ba, to ana jera laka burgu a daure da itace lokali a saukar da matan nan a cikin burgunan. A nemi mutane kamar 20 aina a shirya da su, a ba su lada kamar 30,000 su saukar da mace nan zuwa gindin dutse inda za a samu mota e kawo ta ko nan ko tafiya General Hospital na Ganye. Na biyu kuma idan cuta yayi katutuwa wa mutum, sai dai a ce mutuwa salamu alaikum, domin in ba ku da karfi daukowa mutum na, to wannan mutum sai dai abinda Allah yayi kawai. Na uku kuma komai amfanin gonan da ka fitar a gonanka ba yanda zaka dauko ka saukar da shi, sai dai za a hada ayi gaya duk garin a raba doya nan shida shida kowa ya dauka a cikin buhu a saukar ma a inda mota zai dauka.
Mr. Solomon Kumangar da ke zama mai magana da yawun gwamnati jihar Adamawa shi kuwa ce mana yayi akasari ma dai bai ma san da wannan yankin ba. A halin yanzu za su iya kokari domin su ga sun tallafa ma al'umman wannan yankin.
Kamar yadda ka ambata mana batun rahoton da ka kawo na Limbe karamar hukumar Ganye, na baka tabbacin cewa gwamnati za su dube su ko da shike haƙin ma yara taya akan kankananan hukumomi ne wanda ya kamata su suka san ƙauyukan su, su suka san buƙatan da ya kamata su biya musu. Amma da yake gwamnati daya ake, za mu tuntube mahukunta waɗanda wannan haƙƙi yara ta akan su da su tabbatar cewa sun biya buƙatan mazanna ƙarƙara kamar wannan yanki da ka gaya mana.
Al'umman yankin sun tabbatar mana da cewa wani ciwon idan ya kama suna ji suna gani sai dai su bar wa Allah ikon sa. Ba san iya mace-macen da aka yi a wannan yankin ba sakamakon rashin asibiti. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah nake faɗan haka ba ni nake faɗawa, da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai da babu idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kankon a gefen gado guda ɗai. Haka nan wanda bai da komai gida guda za iya ikwana a ɗaki guda ya kankon a kayan karaunu falle. To yan gari ya waye ta nan daga dangantakan ku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana ta kama akwai ne, ba ka sanya huda goma a kanka kai dai sai ka sa guda dai. Haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai. To malai idan ka duba ta nan daga dangantaka ku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne, ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai dai da an gano ka sai a ce da mahaukaci nan sai dai ka samu dadai haka nan wanda bai da komai shi ma ya samu dadai to ba nan idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai
kara sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma lokaci ne da Sulemin Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To a ci gaba da zakulo na kasassun da suka yi fice shirin na yau ya samu bakuncin wata matashiyar makauniya mai aikin koyarwa a kasar Ghana Ramatu Salifu wacce ta zo duniya cikin yanayi na rashin gani ta yi karatu tukuru a wata makarantar makafi abin da ya bata damar shiga sahun mutanen da ke neman na kai a yau a wata hira da tashar Alpha Radio Kumasi Ramatu ta yi wa Nimatu Abdullahi Yamboni bayani a dangane da yadda al'amuranta suka faro tun tana karama
Assalamu alaikum jama'a sunana Ramatu Salifu ni teacher ne daga Bremai RCJHS na Kare University kuma UCC yan kwanacin gano na je wa school for the blind ne ta mu basic education na zo wanci Methodist Senior High na zo Wesley College of Education currently na Kare University of Cape Coast
to ya aka yi kika samu kanki cikin wanga hali da haka aka aife ki ko kuma wani abu yasa kika samu lalura na rashin gani
to mana ta ga mini kaman tunda ta aife ni ce suka gane kaman ina da wannan problem ya sun fara kai ni hospital so how are you ba samu problem ma da yaka kawo wanga abu ya sa mun doke shi kaman jarabtan Allah ne don doctor ma ba su gane abin da ya kawo shi
to yanzu aka kince kina teach daga Bremai ko
Bremai RCJHS
so ya education ki ya start idan aka fara da ki har ya iya kika zo kina teach JHS
to da aka gane kaman ina da wannan matsalan nan ce from advice from doctor suka ce kaman to akai ni akwai school for the blind school makafe daga wa guda kuma ina a Krokon Eastern region sai muka ce kaman to an kai ni na wannan da muka tai wujin na tai na koyo braille that is dan and da dan a wanda makafe muka use muna read da hannun mu ne na tai na koyo wannan sai na kare JHS wujin na zo wanci secondary school na zo na SHS student bona hafu wanci SHS na integrated school ne integrated school ya mix ne wanda suka gani da wanda ba mu gani mu duka muna mix muna shiga class mu koya abu guda dana wa mun nan kada yayi difference suna dana da pen mu sai mu kuma muna dana da braille mun nan
so lokacin da kike zuwa school kin huskanci wani kalubale kaman wani challenges kika face da kike zuwa school
to first challenge din nan dai wanne Allah ne da iko Allah ne muka yi muka bi ciki muka zo muka kai nan ga don me first da muka fara na fara school wa na fito kuma sin dai wa yari ani ka dai in shiga lorin akai ni in ta ma wujen wujen nan boarding house ne so sai ta first challenge na school na Methodist school ne muka ta wujen nan kana so ko ba ka so kana zuwa sorry sesa Allah ne tambaye mama dai ba dai ce kaman kar mu yi sallah muna yi amma yayi wuya in kai list abin ga a sorry na ya shiga kanka yata shine first challenge kuma wujin dai zama kaman wujin yayi nisa nan kuma sai ba yi dai bane ka tai wujin ka tai ka zama wujin wata kaman uku ko fudu tukun abada anya ka zo gida ba kowan ka wujin to amma dai muna yi manage amma sai kuma educating mu da ba mu gani na yayi expensive kaman na ce kaman ina fita from Kumasi tewa expenses da za yi kayan da za ta yi, mu kuma kayan mu nan da muke zana da shi nan ko da muke koya abu da shi nan. So yi very very extensive. Kudin su yayi yawa, frame mu nan, papers mu nan, ko yanzu ma kana so laptop technology ya zo. Laptops mutane nawa za mu yi mu sai. Shi yasa muna da ilimin nan da amma kayan nan gaskiya da yayi extensive. Ne shi ne saboda wanda challenges nan da muna muke bincike aspects with blindness.
So duba da yadda baki gani haka me encouraging ki ya iya yi bar kika push hard har kika kai inda kika kai inda.
So na ga kaman a haife ni ban gani. Da zan ban ganin ga me zan yi. Ai wanda da ido me shi ya yi ta ya sere abin ga ruwa ko menene da menene ya live life with da shi. Amma ni ma na gane kaman to daban da idon ga education ne backbone na shi zai kai ni wujin da nake so in kai. Ina da ilimi na aiko Allah na kai wujin da nake.
To masu sauraro nan za mu ja barki a shirin na yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Nimatu Abdullahi da bakuwarta Ramatu Salifu sai da daraktan zartarwar Alpha Radio Kumasi Sheikh Ridwan Kudiba wasa ba da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima.
To a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Dai dai mu so mu sharhin jaridun na yau a cikin manyan kanun labaran ta akwai wannan labarin bawo mu yayi bayanin hali na tattalin arzikin kasar. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawo ya faɗa ciwar gwamnati na sani da irin husata da ɗiyan Ghana ke ciki yayin da yake bayani dangane da hali na tattalin arzikin kasar da yake magana a ainihin wurin taron kolin manyan jami'an zartarwa na Ghana karo na biyar nan birnin Accra jiya. Dr. Bawumia ya ce hali da kasar ke ciki yanzu dai ya samu ne a dalilin bayanan cutar COVID-19. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito matsayin akan bana fuskantar barazana. Jaridar ta ce bayan sun dau hakuri suka ba kansu hakuri daga kayan da sun kasha hannun jam'iyyar New Patriotic Party a babban zaben shekara ta 2020 wato jam'iyyar NDC na fiskantan wani barazana a tsakanin su yesu. Wannan ya biyo labarin da aka samu ne cewar tsohon mukaddashin ministan na matasa da wasannin motsa jiki Mr. Joseph Yamin na kokarin fizigi matsayin national organizer daga hannun Mr. Hamidu Akamba tun ma ba a bayyana ranar yin zabe na matsayi a cikin jam'iyyar ba a cikin wata hira da wannan jarida Mr. Yamin wadda a wani lokaci shine mukaddashin ministan jara Ashanti a ainihin mulkin na Mahamma ya nuna cewar bai yanke shawaran tsayawa takara a wani matsayi ba tukun. Ministan jihar Ashanti Mr. Simon Osman san ya bayyana cewar babu wani kokarin jan hankalin Asante Hino tun 4:22 ya kokarin rufe bakin sa daga yin magana akan hakan ma'adinai ta barauniyan hanya a Kumasi makon jiya. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce an samu labarin cewar Mr. Osman San ministan wato filaye da albarkatun kasa da Mr. Samuel Abujina sun yi kokarin rike bakin Asante Hini da kuma shan hankalinsa ya guje wato na asiri waɗanda ke da hannu dumu-dumu a cikin harkar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya. Babban limamin kasa ya yi wa kamfanin Jaspon addu'a ya ƙara bunƙasa yadda zai ƙara ɗaukan ƙarin ɗiyan Ghana aiki. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce babban limamin kasa Dr. Sheikh Usman Nogo Sharutu ya gabatar da wani addu'a na musamman ga Ubangiji Allah ya faɗaɗa kamfanin Jaspon Group of Companies yadda hakan ɗin zai samu sukunin ɗaukan ƙarin mutane aiki don kyautata rayuwarsu. babban limami ya jinjina wa Dr. Joseph Snow a Japan babban chairman zattarwa na Japan Group of Companies dangane da irin taimako da suke yi a duk lokaci na azumin watan Ramadan. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
An gaishe ka Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.